Sashen Hausa na muryar Amurka kake magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 Zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kuma sai a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa yayin da manoma a jamhuriyar Niger ke ci gaba da faman kwashe amfanin gonarsu, wasu makiyaya sun fara afkawa cikin gonakin duk da kiraye-kirayen da hukumomi suka yi. Sai kuma kokawa da akan rashin ɗakin shan magani da al'ummar ƙauyen Gidan Dugus da ke karamar hukumar Dutse a jihar Jigawa, inda yara kusan 50 suka rasa rayukansu sakamakon barkewar wata annoba. Akan haka ne muke so ku mu ji ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka wajen samar da ɗakunan shan magani a ƙauyuka. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta, za a ƙara alamar tarawa sannan a sa 1 wato +1 kafin a danda lambar. Za kuma kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Kama assalamu alaikum barkanku da warhaka ga cikakken labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sassauto a kalamansa yayin bayyana matsayinsa kan batutuwa masu sarkakiya da suka hada da batun Koriya ta Arewa da kuma kasuwanci a tattaunawarsa da takwaransa na ƙasar China Xi Jinping yau Alhamis, ya kuma bayyana yarda da takwaran nasa. A cikin ganawar tasu ta haɗin wato sanarwarsa ta haɗin gwiwa a Beijing, Trump ya bayyana kafin ƙarfin gwiwa cewa Amurka da China za su warware rikicin da ya shafi ayyukan nukiliya na Koriya ta Arewa. Trump ya ce yana matuƙar mutunta shugaba Xi dangane da harkokin kasuwanci, ya kuma ce tilas ne Amurka ta sauya manufofinta. Trump ya dora magabatansa Washington alhakin gibin harkokin cinikayya da China da aka samu. A nashi bangaren, shugaban ƙasar China ya ce yanzu aka fara wata sabuwar dangantaka tsakanin Beijing da Washington, ya kuma yi alƙawarin inganta sadarwa da haɗin kai dangane da batun ayyukan nukiliya Koriya ta Arewa da kuma waɗansu batutuwa.
Muƙarrabin gwamnatin Kremlin UV Ushakov ya shaidawa kamfanin dillancin labaran ƙasar Rasha cewa shugaban Amurka Donald Trump zai gana da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin gobe Juma'a a fagen taron ƙolin yankin Asiya da za a gudanar a Dieng. Sai dai sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bayyana shakku, inda ya ce babu tabbacin ko akwai muhimman batutuwa da shugabannin biyu za su buƙaci tattaunawa fuska da fuska. Tillerson ya bayyana cewa ƙasashen biyu suna aiki kan batutuwa masu sarƙaƙiya da dama, amma jami'an Amurka ba su tsaye da shawara kan ko ya dace shugaba Trump ya gana da Putin a wannan lokacin ba. Yayin da yake tashi zuwa Asiya a ƙarshen makon da ya gabata, Trump ya shaidawa manema labarai a cikin jirgin shugaban ƙasa cewa yana kyautata zaton ganawa da Putin domin ya nemi taimakonsa wajen kawo ƙarshen ayyukan nukiliya ta Koriya ta Arewa.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ministocin tsaron ƙungiyar ƙawance ta NATO sun na nazarin hanyoyin da za su bi wajen ganin Rasha ta kiyaye muhimmiyar yarjejeniyar ƙayyade makamai. Amurka ta ce Rasha ta tura makamai masu linzami da suka saba wa yarjejeniyar ƙayyade makaman nukiliya, da ta haramta harba makamai masu linzami ƙira Amurka ko Rasha masu cin gajere ko kuma matsakaicin zango. Mattis ya ce an yi tattaunawar ne akan Rasha da nufin cimma ƙarin yarjejeniya kan ƙayyade makamai. Rasha ta sha musanta waɗannan zargi-zargen, ta kuma zargi Amurka da saba yarjejeniyar. Moscow na zargin cewa ana iya amfani da makamai masu linzami ƙira Amurka a Poland da Romania a sake masu fasali a kaiwa Rasha hari da su.
An faɗaɗa yaƙi da cin hanci da rashawa da yariman Saudiya Mohammed bin Salman ya ƙaddamar zuwa kan 'yan fada da dama, ya kuma shafi attajirai da manyan 'yan kasuwa da masu ikon faɗa a gabas ta tsakiya da dama. Da dama daga cikinsu hamshaƙan 'yan kasuwa ne masu zuba jari a ƙasashen duniya. Wannan lamarin da ya shafi tattalin arziki ya shige sauyin matsayin siyasar ƙasar Saudiya jami'an diplomasiya da masu zuba jari na ƙasa da ƙasa sun yi tururuwa zuwa hotel din Ritz-Carlton dake birnin Riga kwanaki da suka shige domin sauraron shirin yariman na gina wani katafaren sabon birni a masarautar da zai ci dala biliyan 500 kuma za a yi amfani da makamashi na zamani a irin wannan tattalin arzikin kasar da ya dogara akai ba wani rahoton bidiyo da aka dauka cikin makon nan a asirce ya nuna katifu da barguna a kasan dakunan tarin masu kwana a hotel din da ake amfani da shi wajen tsare hamshakan yan kasuwan da aka kama da kuma yan fada labaran duniya ke naka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC to kamar yadda kuka ji da farko a jamhuriyar Niger yayin da manoma ke ci gaba da fama da kwashe amfanin gonakinsu tuni wasu makiyaya suka fara afkawa cikin gonakin duk da kira-kiraye da hukumomi suka yi na cewa a jira a kammala kwashe amfanin gonakin daga jihar Damagaran ga rahoton da Tamar Abari ta aika mana
yayin da manoma ke kokarin tattare amfanin gonakinsu tuni Fulani suka fara saukowa har ma wasu suna saka dabbobi cikin gona ga ma dai kokawar da wasu masu gonakin a wasu kauyuka nanan da Magaran suka yi
bumi ida aiki ba kawai dare suke tayi har ma akwai wanda wani nan jiya dare dawa 11 dare muna ga musu su tashi daga nan su koma ba bumi ida aikin mu ba kuma ba su yarda ba ina tattara su suna cin da na guza na ga sun zo sun guci ga anan har yanzu ba a sa rumbu ba har yanzu da dawa da hatsi har yanzu ba mu sa ba amma dai mun ce mu ku rika tare da dabbobin ku ba mu ida aiki ba su dai ko ba su sai ba ga sunan dai wani guri kadan kadan suna ma mutane banna kamar dawa kamar irin wannan shingen nan na wannan zamu yi shi sai shiga a ciki dai ko ina sun tattaka
da dare suke zuwa suna banna kuma kan da safi suke shirye suna tsirya sai jiya ma an can wajen makabarta wannan malaman su suka zo su da suka yi banna kuma suka tsire suka yi muna kusan kwanan ma tunda daga an samu awa ɗaya biyu muna zuwa muna kewaya muna gani ko dai Allah kare
Hadi Gurgudu shine sarkin Fulani na jihar Damagaran cewa yi tuni sun sanar da al'ummar su na su kiyaye har manoman su tattare kayan gonan su gudanar da wani babban taro wanda gwamnan jihar Damagaran ya jagoranta wannan taro ya taimaka ainihin wajen rishin faruwar rigingimu na manoma da makiyaya har kawo yanzu
muka tattala mishi duk Allahirin manya-manyan makiyaya da harnawan gaba daya kuma da masu gari ruwa kuma mun samu an ja hankalinsu an ba su horo sosai a yanzu dai ba mu samu ba inda muka samu an ce ko an yi balla ko an yi fada ko an yi rigingimu
sai dai duk da haka wasu Fulanin sun kusa cikin gonaki kamar yadda waɗannan Fulani da muka yi kici usu da su kan hanyar su suna tafiya
daga nan ba mata ya bane har sun wuce har sun kai ma kai kunduma yo kenan kuma banna dai a kara dai na ci amma banna kan bani ba
mu ba jan banna bane in an ga kamar mutane
yo wanda yo dole yo nan baya ne wannan fa baya ne dabobi ba dole ne
amma kan tunya ga mu ce kuwa Allah kuwa mu aiki gonar da ba a ci gaba ka kuskura kushi duba inda muka taso daga can arewacin wannan abu wannan gari arewacin hitan a kinye ba yake muke
yi yanzu
sun danna sun yi nan aka ce nan ba a yi bayanka na ce wallahi wallahi ni dai kabila ta mun kun yi arewa ban ya he ba inda ba a ci gaba ka shiga kadan ko magana
a dai waje kuma sarakan gargajiya su ma ba su yi kasa a gwiwa ba sun tashi tsaye dan ganin wata barna bata auku ba inda suka ce duk kuma wanda ya taka doka za su hukunta shi gurgurdan laifin sa Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
ki mai hoya talauji ti wo kashin bukata tadi hamza naidi
kuma da Allah gaida Tamar Abari kamar yadda al'umar kauyen gidan Dugus dake karamar hukumar Dutse a jihar Jigawa inda yara kusan 50 suka rasa rayukansu sakamakon barkewar wata annoba suka kuka kan rashin dakin shan magani wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kuri ya tambaye kwamishinan kiwon lafiya na jihar Dr. Abba Zakari akan wani kokari suke yi domin samawa yankunan karkara irin su gidan Dugus dakunan shan magani ga abin da yake cewa
to alhamdulillah kamar yanda dama muka tsara a jihar Jigawa shine cewa kowace mazaba a cikin mazabun mu da muke da su da 287 muna so ya kasance cewa akwai primary health center wato karamin asibiti na shakatashi a wannan mazaba kuma muna so kananan ƙauyuka da suke wannan guraren ko a rika zuwa ana ma'aikata su rika zuwa a lokaci-lokaci zuwa wannan ƙauyuka su magani ko kuma su ma a yi musu ɗan ƙananan asibiti da ake kuma kaga yanzu wannan da aka samu na shi wannan gari na garin Dugus ya zama tilas mu dauki wani kudubi na gaggawa domin a ci gaba da shawo wannan matsala da samu shi.
Dr. Abba abinda mutane suke tunani shine kamar tunda wannan yanayi ne na bazatar da yazo kamar yadda ka faɗa yana buƙatar kulawar gaggawa da ya kamata a ce ma'aikatar lafiya ta Jigawa ta girke ma'aikatan nan na kiwon lafiya a nan garin nan kafin a ce wannan kura ta lafa mutanen garin nan da muka tattauna da su jiya sun yi korafi akwai asibiti a garin Wangara wanda bai fi kilomita 3 ba tsakanin su to amma sun ce ma'aikatar lafiyan biyu ne wani lokaci ma guda ɗaya ne yafi zama na biyu tana buƙatar a inganta wannan asibiti na Wangara musamman ta fuskar samar da jami'ai sannan kuma a samar musu da kaman ɗakin shan magani ko dispensary ne a nan ƙauyen nasu yaya za ku kalli wannan muradu na al'umar garin nan
za mu duba mu ga ya za a inganta a tsara ma'aikata shi wannan asibiti kuma buƙatar da suka kawo na cewa yanzu an karin asibiti na shafi shi ma za a duba ya kamata daga mutane sun ga wani abu ya kullu wanda ya shafi rashin lafiya sauri a garzaya a gaya hukuma domin hukuma a ɗauki mataki na gaggawa.
To madalla kafin buɗe laifin wayar mu a shakata da wannan waƙa.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kira na farko daga Jigawa wake magana daga Jigawa.
Assalamu alaikum kuna magana da Alhaji Isa Madaki Auyo jihar Jigawa Nigeria.
To Alhaji Isa Madaki muna jinka.
Yau wannan magana akan wani abu da ya faru ne a gidan Dugus ni ma'aikacin lafiya ne jihar Jigawa gaskiya zahirin jihar Jigawa gwamnatin jihar Jigawa tana duk fashin kokarin ta akan yadda za ta yi ta ya cewa mutane sun samu da abin zaman lafiya a jihar ta. Matsalar da muke samu a matsayin ma'aikatan lafiya mutane a ƙauyuka abu yana faruwa amma ba sa zuwa su faɗa malaman asibiti abin da yake faruwa mu sanar da gwamnati da wuri sai abin ya sai kawai mu ji a rediyo abu yana faruwa don haka nake kira ga mutane su duka ba malaman asibiti rahotanni kafin wani abu zai zama wasu masu cin zance wannan shine ra'ayina.
To kamar wanda suka ce ba asibiti a wani wurin fa misali ko ɗakin shan magani babu ma a ƙauyen me za ka ce game da wannan?
Yanzu ina faɗa ma misali a ƙaramar hukumar mu ta Auyo. Duk mazaɓar da ka sani akwai ɗakin shan magani wanda za a yi za ka je ka ga malaman asibiti su ba ka magani su kawo rahoton duk abin da yake faruwa. Haka na san duk a mazaɓar da suke jihar Jigawa kowane gari kowace mazaɓa akwai irin wannan asibiti da aka yi don a rika kula da jama'ar
mu. To madalla mun gode, bari mu garza zuwa jihar Katsina. Na Katsina wake magana da Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Eh kai kuna ta shugaba Iliya mai kanti da shayi bakin kasuwa garkin Daura Nigeria.
To mallam Iliya muna sauraron ka.
Eh hakika kan ya kamata ce gwamnati ta haɓaka tsarin shan magani a duk jihohi na jihar Nigeria gabaki ɗaya. Wanda kike kuma an yi shi ya kamata a zuba magani saboda dan haka yana faruwa ana samun rashin lafiya ta yara da manya, amma idan da aka tabbatar nan to kaga za a samu sa'idar samun lafiya.
To madalla mun gode, bari mu shiga jihar Bauchi. Yawwa, to mu garza zuwa Bauchi. Wake magana daga Bauchi. Wake magana daga Bauchi. Na Bauchi kana kan layi kana jin mu? To ina ga murasa na Bauchi. Kaduna, wake magana da Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder, kasuwar Kawo Kaduna Nigeria.
To Musan Garo, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, babu shakka wannan al'amari zai gaskiya abu bakin ciki ne, kuma abun damuwa ne, kuma abu nuna takaici. Mu da kiran da muke gwamnonin mu na jihohin mu, kada ku yi tunanin cewa shiga ƙauyuka shine neman kajejen mun ƙura'a. A'a, irin waɗannan ɗakunan shan magani gaskiya ya kamata a ce ai kokarin da za a yalwa tashi. Magana ta gaskiya, duk mutumin zai fito baya ce ma duk ƙauyuka akwai irin waɗannan abubuwan a jihohin mu na arewacin Najeriya, wannan zai faɗa san ranci ne kawai. Da haka magana da muke gaya musu ɗan majalisa, sanatoci, gwamnoni, to dole ne fita kun da ƙaimi akan irin waɗannan abubuwan. Kuma ma menene madalin da za a ce a ci an samu irin wa'annan ƙauyuka a ce ba za a samu irin wa'annan maganin gurin shan magani ba? Ko na cikin birnin ma ka lura da kyau, za a ga wurare da yawa ba a samu irin wa'annan. Za a ga malaria, irin wannan typhoid da cututtuka suna kashe mutane da ƙananan yara. Haka ba ta gaskiya shugabannin Najeriya, ku kula da al'ummarku, subhanallahu Allah subhanahu wata'ala da ya ba ku kiwon su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in kullukum
mutamul. Mun gode, ba ba wasu lokaci su ma su kira, bari mu garza zuwa Mubi. Ba lokaci sosai. Mubi Adamawa, wake magana da kai kan layi.
Bari zai daga Mubi Adama.
To muna jinka gurguje a yi.
To na ji. Ina tare da su.
To mu je zuwa yi magana, faɗa mana naka ra'ayi.
Na ra'ayin nan gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki akan irin wannan abubuwan da ke afkuwa, saboda talakawa su samu jin daɗi, mu samu sa albarka, shi ne kwana ni yanzu.
To madalla mun gode, na ci gaba da gwadawa. Lambar da za a kira ita ce 2025655. Kada a manta a sa alamar tarawa, sannan a sa ɗaya kafin a danna a kira. Mun samu kira daga ina mai magana? Daga ina?
Daga Ara. Dauda.
Daga wace jiha?
Jihar Nasarawa.
To
Nasarawa local government.
To muna sauraron ka.
Wannan gidan girgiro gidan magani yana da kyau, saboda in ba shi a ƙauye gaskiya ba karamin matsala ba ne.
To madalla mun gode, bari mu goma jihar Bauchi. Wake magana daga Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ana magana da kashin madaki karamar hukumar Gombe jihar Bauchi Najeriya.
To muna sauraron ka.
To abin da yake faruwa dai a jihar Jigawa, sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, domin duk abin da ya samu dan uwanka sai ka taya shi addu'a Allah Ubangiji ya kawo masa karshen wannan musiba da Allah ya kawo masa.
To amin.
Ko ina ƙara roƙo da gwamnatin Najeriya da ƙananan hukumomi da gwamnonin jihohin Najeriya, da zuwa wannan al'amari su taimaka iya gurgurdon halin da ya suke taimaka, domin mun ji shugaban ƙasar mu alhamdulillah dan ya tura hanci a tura jami'ai lalle su bincika abubuwan da ke faruwa a jihar Jigawa. Da fatan za ku tashi lafiya, Allah Ubangiji ya kama ka shin wannan musiba, Allah ya kiyaye na gaba, kamar ina sa karamar kuma garje ka san mafi.
To madalla mun gode. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Maudu'in da muke tattaunawa akai shine waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka wajen samar da ɗakunan shan magani a ƙauyuka, duba da irin lamarin da ya faru a wannan ƙauye. Kada a manta lambar da za a kira ita ce 2025555. To mai magana daga Adamawa, muna da sauraron ka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ranka dare, kana tare da Abdulhamid wanda aka fi sani da garkuwan teloli da ke nan karamar Kumar Sau.
To Abdulhamid, muna sauraron ka.
To ina muku fatan alheri, tunda lokaci ya bure ba abin da zan ce.
To madalla mun gode, in Allah ya kai mu sai a sake gwadawa. Yawwa. To masha Allah. To mun samu kira daga Benue. Waye daga Benue?
Zakiru Sallaji daga Uturko jihar Benue.
To Mallam Zakiru mu je zuwa.
To ni ma
kamar layin ya samu tangarda. Layin Benue ya samu tangarda. Kada manta lambar da za a kira ita ce 202 205 655. Kada a manta a sa alamar tara sai a sa ɗaya sannan a kira. Mun samu kira daga Katsina. Wa ke magana daga Katsina?
Eh da Kaduna. Kaduna.
Kaduna to na Kaduna muna sauraron ka. Wa ya sunan malamin?
Yawwa to. Eh Lawal Habibu.
To Lawal Habibu je zuwa.
Yawwa to kaman ainihin magana asibiti da ake mu ma nan da ban gaba mu da irin wannan asibitin duk abin da za a sai mun je mun rabar jos ko mando ko ina ne.
To Allah ya sa hukumomin da aka yi kira domin su su taimaka.
Yawwa da Allah ya taimaka mu mu ma mu dan samu ko da shi aka tafi ne.
To ma da Allah mun gode. To bari mu isa Zaria. Ba ki magana daga Zaria?
Alhaji Aliyu ne daga Zaria. Ni ne wanzan.
To Alhaji Aliyu muna jin ka.
Ni shawar da zan bada akan wannan abin da ke faruwa. Allah ya madada kun da suke tarayya. Shi kuma su bada gudunmawa akan gidina asibitai a karanan hukumomi da karoku da su faruwa irin wannan abu. Gabatar Allah subhanahu wataala ya kula da jagora.
To ma da Allah to daga wannan zamu rufe layin wayar mu sai kuma Allah ya kai mu sake da muku da wani sabon shirin. Madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 3:21 yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasashen Tunisia da Senegal na kan ganiyar yanka tikitin shiga gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta hukumar FIFA da za a gudanar badiya a kasar Russia a daidai lokacin da Ivory Coast da Morocco za su kara da juna domin fitar da ɗaya daga cikin wakilan nahiyar Afirka a gasar. Tuni da kasashen Najeriya da Masar suka lashe gurabu biyu daga cikin gurabu biyar na nahiyar ta Afirka a wannan gasar. Kasar Senegal kan iya tsallakewa idan ta yi galaba akan kasar Afirka ta Kudu wanda zai ba ta damar kasancewa a saman rukunin su na D. Wasan da ya maimaitawa ne na wasan da kasashen biyu suka buga a bara inda kasar Afirka ta Kudu ta yi galaba da ci 2-1. To amma hukumar FIFA ta soke wasan saboda zargin coge da aka yi wa alƙalin wasan Joseph Lamte wanda tuni da aka dakatar da shi tsawon rayuwarsa. A halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta ce a bangaren ta fa har yanzu Isha Johnson ita ce shugabar hukumar kwallon kasar Saliyo. Hukumar ta FIFA dai ta yi fatali da matsayar hukumar na Dr. Johansson daga mukaminta, lamarin da FIFA din ta ce san bai cancanta ba. A watan da ya gabata ne kwamitin zartaswa na hukumar kwallon kasar ta Saliyo ya dauki matakin sauke Johansson tare da sakataren ta Chris Kamara a lokacin sauraren wata kara da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar ta gabatar. A kasar Ingila dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon Chelsea Danny Drinkwater ya yi fatali daga yatar da kasarsa ta Ingila ta yi masa da ya buga mata wasan neman gurbi na gasar cin kofin duniya. Mai horar da ƴan wasan kasar ta Ingila Gareth Southgate ya ce zancen takaddama tsakanin kungiyoyi da kasashen ƴan wasansu zancen banza ne. Har yanzu dai Drinkwater bai murmure ba daga raunin da ya ji. Haka kuma matakin nasa na kin karba gayyatar ya zo daidai bayan da wasu ƴan wasan shida suka fice daga jerin sunayen ƴan wasan da kocin ya tsara a wasannin su tare da kasashen Jamus da Brazil. Dan wasan gaba na Manchester City Sergio Aguero ya ce mai yuwa zai bar kungiyar karshen kwantaragin sa a shekara ta 2019 domin komawa tsohuwar kungiyar sa tun yarinta a kasar Argentina. Aguero ya koma City ne a shekara ta 2011 daga kungiyar Atletico Madrid ta kasar Spain inda ya soma rayuwarsa ta kwallon kafar Turai tun yana dan shekaru 15. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shade ga watan Nuwamba rana ce ta tunawa da tsofin sojoji a Amurka, ranar da ake tunawa da waɗanda suka yi aikin sojan Amurka da kuma karrama irin sadaukar da kai na waɗanda suka rasa rayukansu wajen yi wa ƙasa aiki. Wannan biki bai tsaya a Amurka kadai ba, mafi yawan kasashen da suka shiga cikin yakin duniya na daya na karrama wannan rana. Dalili kuwa shine ranar 11 ga watan Nuwamba shekarar 1918 ne yarjejeniyar manyan kasashen masu kawance tare da Jamus suka rattaba hannu akai da ta kawo ƙarshen mummunan yakin ta fara aiki. Yakin da a wancan lokacin aka yi wa lakabi da yakin kawo ƙarshen kowane yaki. Wannan kyakkyawan kuduri bai dore ba. Domin tun kawo ƙarshen yakin duniya na farko, babu shekaru 10 da suka wuce da ba a fuskanci yaki ba. Ko dai rikicin Korea ko na China da India a kudancin Asia, ko kuma wanda aka yi a yankin Balkans, ko rikicin da aka yi a arewacin Afrika da gabas ta tsakiya. Ko kuma mafi girman uwa uba yakin duniya na biyu, sojojin Amurka sun yi yaki kuma sun mutu, kafada da kafada da na kawayenta, domin kare kasashenmu da jama'armu da kuma aqidinmu. Shugaba Donald Trump ya ce, tun harba bindiga ta farko a yakin juyin juya hali na Amurka, Amurkawa masu bajinta a kowane ƙarni sun amsa kira, kuma sun yi nasarar kare ƴanci a lokacin da aka fi buƙatarsa. Ya ƙara da cewa, a yau wasu Amurkawa masu kishin ƙasa na yaƙi domin samun nasara akan ta'addanci, sadaukar da rayuwarsu domin kare ƴan ƙasa daga abokan gaba da suke amfani da kisa domin yaƙi da al'umma baki ɗaya. A yau muna tunawa da waɗanda suka tashi tsaye suka kare ba Amurka kadai da al'ummarta ba amma har da wasu ƙasashen. A yau muna karrama waɗanda suka sadaukar da kai maza da mata suka yi yaƙi kuma suka rasa rayukansu a duk yaƙe-yaƙen da aka yi a kowace nahiya. Shugaba Trump ya ce, ba za mu taɓa iya maye gurbinsu ba, ba za mu taɓa iya biyansu ba, amma za mu iya tunawa da su a kodayaushe, kuma shi ne abin da muke yi a yau, muna tunawa da su. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayi da manufar gwamnatin Amurka. Domin ganin wannan sharhi ko wasu sharhunan na muryar Amurka a rubuce, ko kuma a rika samun shi ta hanyar email, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo akan www.voanews.com/editorials.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga Grace da labarai a wannan karan a takaice.
Yau kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba masu shigar da ƙara izinin gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa gwamnatin ƙasar Burundi cewa ta aikata laifukan yaƙi kan ƴan hamayya tsakanin watan Afrilu shekara ta 2015 zuwa Oktoba 2017. A cikin sanarwar, alƙalan suka ce akwai hujjar ci gaba da binciken da ya shafi ƙuntatawa bil'adama. Alƙalan sun ce laifukan yaƙi sun haɗa da kisan kai da fyaɗe da ganawa mutane a ƙuba da ta kai ga mutuwar sama da mutane 1,000 da ya haddasa ƙaurar mutane 100,000 zuwa waɗansu ƙasashe. An yanke hukuncin ne ranar 25 ga watan Oktoba, kwanaki biyu kafin Burundi ta tsaida shawarar janyewa daga kotun. Ba a bayyana shawarar da kotun ta yanke ba sai yau Alhamis. Sai dai kotun tana da hurumin sauraron ƙararraki kan laifukan da aka aikata a Burundi ko da tana matsayin memba ko kuwa babu. An shiga zanga-zanga a Burundi ne a shekara ta 2015 bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya sanar da cewa zai nemi wa'adin mulki na uku. Masu kushe lamura kuma suka ce yana watsi da wa'adin mulkin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada, da kuma yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen yakin basasa a Burundi. Mukarrabin gwamnatin Kremlin Yuri Ushakov ya shaida wa kamfanin dillancin labaran ƙasar Rasha cewa shugabannin gwamnatin Amurka Donald Trump da kuma na Rasha za su gana gobe Juma'a a gefen taron kolin yankin Asiya da za a gudanar.
Da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Ladas Gresham da ta hada da bada umarni, da injiniya mu na yau Skip Sisk Ibrahim Jarmeke cewa mu kwana lafiya.